¡Salto! ¡Esto!
Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Asabar 5 ga watan Maris a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai.
Kasar Ukraine ta ce sojojin Russia suna lugudan wuta kan hanyoyin da aka amince da su na ficewa daga Mariupol da kuma birnin kansa. Lamarin da ya kare yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da ta fara aiki da karfe 7 na safe agogon UTC. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin ƙunar bakin wake da aka kai a masallacin ƴan Shi'a a arewa maso yammacin ƙasar Pakistan ya ƙaru zuwa 62 cikin dare. Yayin da shugaban Amurka Joe Biden ke taka muhimmiyar rawa wajen haɗa kan ƙasashen yammacin duniya don yin Allah wadai da mamayar da Moscow ta yi wa Ukraine, gwamnatinsa tana fuskantar wahala wajen gina haɗin kan ƙasashen duniya a ƙasashen Indo-Pacific don ware shugaban Russia Vladimir Putin.
Tuma dalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Russia Vladimir Putin ya amince al'ummar kasar Ghana su fice daga Ukraine ba tare da wata tsangwama ba. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ƙarin wasu 'yan Ghana su 24 suka isa filin jiragen saman birnin Accra a jiya. Bayan haka za ku ji cewa Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya ya amince da faɗaɗa tsarin suturar aiki na 'yan sanda mata. Sannan za ku ji cewa mata a Najeriya ciki har da uwar gidan shugaban Najeriya Aisha Buhari na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu akan yin watsi da kudirin da zai ba mata damar samun kashi 35 cikin 100 na kujerun siyasa da majalisar dokokin kasar ta yi. Ga abin da Hajiya Aisha Ismail tsohuwar minista harkokin mata a Najeriya take cewa.
Ai za su zo su same mu a bakin fama kuma a da sun dan rarraba kanmu su ce matasa daban mata daban a yanzu da mu da ƴaƴanmu da ƙwanmu da kwarkwatanmu za mu haɗu da su a fili shine lokacin da aka zo zaɓe kowannen su zai zo kuma su zauna su rubuta shi a rubuce ba za su dawo ba.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar. Yau ma muna nan tafa da shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Kasar Ukraine ta ce sojojin Russia suna lugudan wuta kan hanyoyin da aka amince da su na ficewa daga Mariupol da kuma birnin kansa. Lamarin da ya kare yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da ta fara aiki da karfe 7 na safe agogon UTC. Kakakin ma'aikatar tsaron Russia Igor Konashenko ya ce yau 5 ga watan Maris daga karfe 10 na safe agogon Moscow bangaren Russia ya ayyana tsagaita buɗe wuta tare da buɗe hanyoyin jin kai don ba da dama ga farar hula su ban Mariupol da Volnovakha. An amince da hanyoyin jin kai da hanyoyin ficewa tare da bangaren Ukraine. Jami'an Mariupol sun ce sun jinkirta shirin kwashe mutane kuma sun bugaci mazauna yankin da su nemi mafaka. An buɗe hanyoyin ficewa na sa'o'i 5 ga motocin bus da motocin jama'a. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce sojojin Russia na ƙara amfani da munanan hanyoyi a Ukraine ciki har da kai wa fararen hula hari. Kalaman nasu sun biyo bayan harin da Russia ta kai kan wata tashar nukiliyar Ukraine irinsa mafi girma a Turai wanda ya haddasa gobara a wani gini a haraba cibiyar. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin ƙunar bakin wake da aka kai a masallacin ƴan Shi'a a arewa maso yammacin ƙasar Pakistan ya ƙaru zuwa 62 cikin dare. Yayin da 'yan sanda suka faɗa a yau Asabar cewa suna ƙoƙarin gano ɗan ƙunar bakin waken daga wasu sawun ƙafa biyu da aka gano a wurin. 'Yan sanda sun fitar da faifan bidiyo na CCTV na harin jiya Juma'a da ke nuna wani mutum sanye da kayan gargajiya na shalwar kamis yana harbin 'yan sanda biyu yayin da yake ƙoƙarin shiga cikin masallacin da ke yankin Kocha Risaldar a Peshawar mai tazarar kilomita 190 daga babban birnin ƙasar Islamabad. daga nan sai ya tayar da damarar da ke jikinsa da ta mamaye ginin wanda ke cike da cunkoson jama'a dab da fara sallar juma'a. Kungiyar IS ta dauki alhakin kai harin. Shugaban 'yan sandan Peshawar Muhammad Ijaz Khan ya shaida kamfanin dillancin labarai na AFP cewa akwai gawaroki 7 da aka kasa ganewa, ciki har da 2 da kafarsu ta cire, kuma mun yi imani na maharin ne. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da shugaban Amurka Joe Biden ke taka muhimmiyar rawa wajen hada kan kasashen yammacin duniya don yin Allah wadai da mamayar da Moscow ta yi wa Ukraine, gwamnatinsa tana fuskantar wahala wajen gina haɗin kan kasashen duniya a kasashen Indo-Pacific don ware shugaban Russia Vladimir Putin. Manyan abokan hulɗa na yankin kamar Australia, Japan, Koriya ta Kudu, Singapore da kuma Taiwan sun ba da sanarwa kafa takunkumi na kuɗi da kuma fitar da kayayyaki zuwa Moscow, amma wasu sun bujirewa matsin lambar na kasashen yamma na koda yin Allah wadai da harin. Wacce ta fito fili cikin waɗannan kasashe ita ce ƙasar India, duk da yake babbar abokiyar ƙawancen Amurka ce wajen hana China shiga cikin kasashen Indo-Pacific. New Delhi ta dogara kacokan kan siyan makaman Rasha, kuma ta ƙaurace wa ƙudurin zauren Majalisar Ɗinkin Duniya da ke neman Rasha cikin gaggawa gaba ɗaya ba tare da wani sharaɗi ba, ta janye sojojinta daga yankunan ƙasar Ukraine da ke cikin iyakokinta da ƙasashen duniya suka amince da su. Kasar India ta kuma ki kada ƙuri'a da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kada, wanda Rasha take amincewa da shi.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniya za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya amince al'ummar ƙasar Ghana su fice daga Ukraine ba tare da wata tsangwama ba. Mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar shi ne ya shaidawa manema labarai hakan, yayin da suka tarbo wasu ƙarin 'yan Ghana su 24 da suka isa filin jiragen saman Accra a jiya. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Mataimakin ministan harkokin wajen Ghana Kwaku Amfrachim Sapon ya bayyana hakan ne yayin zattawarsu da manema labaru a zaurin tarbun baki na masaukar jiragen saman kutuka dake Accra. Yace
President Putin has finally come out to say
gaban Rasha Vladimir Putin da gwamnatinsa sun amince da al'umman Ghana su fice kasar Ukraine, musamman Sumy da Kharkiv da ma wasu yankunan kasar ba tare da wata tsangwama ba. Mun samu wannan alfarma ne bayan ganawarmu da tarayyar Afirka ta AU tare da takwarorta na nahiyar Turai EU.
To the EU and the AU,
ministan ya kara da cewar gwamnati ta ware kimanin miliyan 2 na dalolin Amurka domin aikin ceton
$2 million.
Malam Umar Sanda mai sharhi bisa harkan tsaron kasa da kasa ya ce matakin diplomasiya da gwamnatin Ghana ta dauka domin ceto al'ummanta ya dace sosai.
Lokacin da ake hayaniya ana bumabe-bumabe ko ina, ana rashin rayukan jama'a, mafi alheri in an samu wani mafita ya kamata a gaggauta in ya so a fita cikin wannan hatara. Don shi inda akwai wannan dama, in an amince kamar European Union da African Union sun dace, wannan falillahi alhamdu kenan.
Sai dai an samu ƙarin adadin al'umman Ghana da gwamnati ta kwaso a ƙasashe da ke mukutaka da Ukraine, su 24 suka sauko, cikin su har da dalibai a jiya.
Corona came in and now there is a war.
Mun isa kasar Ukraine ne domin neman ilimi, mun fuskanci kalubale da dama a wa'adin karatunmu, ga corona daga bisani kuma yaki. Muna yi ma gwamnati godiya da ya ceto mu, in ji ɗaya daga cikin daliban.
Really happy the government stepped in.
Adadin dai ya kai 41 tun lokacin da gwamnatin ta fara kwaso al'umman daga kasashen. Hamza Adam, sashen Hausa na muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
Madalla a gaida Hamza Adam da wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Wasu mazabiyan asalin kasar China na daga cikin 'yan gudun hijira miliyan 1 da suka tsere daga Ukraine zuwa kasashe makwabta a wannan makon, bayan da Rasha ta kaddamar da farmaki a ranar 24 ga watan Fabrairu. BOA ta ba da labarin tafiye-tafiyen Ibrahim Ablis ɗan Uyghur da Irsin Irkunuli ɗan Kazakh. Ablis da Irkunuli na daga cikin dubban 'yan kabilar Uyghur da Kazakh da suka tsere daga kasar China saboda manufarta na yaƙi da ta'addanci a yankin Xinjiang na kabilar Uyghur mai cin gashin kanta, inda ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da wasu ƙasashen yamma ke zargin kasar China da laifukan cin zarafin bil'adama da kuma tsare mutane sama da miliyan ɗaya ba bisa ka'ida ba a sansanonin horarwa a cikin 'yan shekarun nan. Beijing ta musanta zaluncin a matsayin ƙarya da aka kisa, ta kuma ce manufar China a Xinjiang na yaƙi da tsauraran ra'ayi ne kuma wuraren cibiyoyi ne na koyar da sana'o'i. A Blista Irkunuli, kowanne ya samu hanyar zuwa Ukraine kuma sun zauna a can na tsawon shekaru har komai ya canza a ranar da sojojin Rasha suka shiga Ukraine. Najeriya ta amince ta samar da iskar gas ga ƙasar Equatorial Guinea a taron makamashi na ƙasa da ƙasa na Najeriya a babban birnin tarayyar ƙasar Abuja. Ƙwararru a fannin makamashi na Afirka sun buƙaci a gaggauta aiwatar da yarjejeniyar iskar gas ɗin a daidai lokacin da buƙata ta ƙaru kuma aka samu katsewar fitar da shi sakamakon mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Yarjejeniyar iskar gas ɗin ta wannan mako da ministan man fetur na Najeriya Timothy Silva da takwaran aikinsa na Gini Gabriel Lima suka rattabawa hannu, wata shaida ce ga kasuwar iskar gas da ba a iya amfani da ita a Afirka. Yarjejeniyar za ta samar da iskar gas daga Najeriya zuwa cibiyar sarrafa man kasar Gini da ke Punta Europa. Silba ya ce yarjejeniyar za ta baiwa Najeriya dama na yawancin iskar gas ɗinta da ba ta amfani da shi su shiga kasuwannin duniya cikin shekaru biyu, ci gaban da ya dace, in ji masana.
To, a gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Sufeto Janar ɗin 'yan sandan Najeriya ya amince da faɗaɗa tsarin suturar aiki na 'yan sanda mata, ciki har da sanya ɗan ƙaramin hijabi ga masu so don ƙara ba mata masu sha'awar aikin 'yan sanda damar cimma burinsu. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya aiko mana da wannan rahoton.
Daga yanzu an amincewa 'yan sanda mata suke sanya ɗan ƙaramin hijabi a ƙasan hularsu da ma ɗan kunne. Sufeta Janar na 'yan sandan Najeriya Usman Alkali Baba ya ce jami'an na 'yan sanda sun fito ne daga ɗaukacin ɓangarorin Najeriya daban-daban da ke da al'adu da addinai mabambanta, wanda ya ce hakan zai ƙara buɗewa mata ƙofa wurin ganin suna shiga ana damawa da su a aiki irin na ɗan sanda. Wata sanarwa da kakakin 'yan sandan Najeriya babban superintendent 'yan sanda Olumuyiwa Adejobi ya aiko mana na cewar rundunar 'yan sandan Najeriya na san tabbatar da baiwa kowane jinsi dama kamar da yadda yake a sauran kasashen duniya irin su Amurka, Ingila, Canada, Sweden, Turkiya da Australia. Dr. Kabir Adamu da ke sharhi kan al'amarin yau da kullum ga yadda yake kallon wannan mataki.
Mata da yawa yanayin aikin bai ba su dama ba don su cika bukatu na addininsu da kuma na al'adansu, shi yasa wannan yunkuri wanda ya yi na bayar da dama na mata saka 'yan kunne da kusan kallabi wanda zai kare mutuncinsu ya kare tsirinsu yadda addininsu da al'adansu ya bayar abu ne wanda ya cancanci yabo, wanda kuma zai ba ma mata da yawa wanda suke burin aikin hukumar sanda kenan bayar da gudunmuwa.
To, ko ta wace fuska matan ke kallon wannan sabon budi da ake musu a rundunar 'yan sandan kasar? Wannan wace ɗaliba ce da ke sha'awar aikin ɗan sanda wace kuma ba ta son a bayyana sunanta?
Gaskiya wannan abin da IG ya yi mun ji daɗin shi sosai, saboda ni ma ina so idan na gama karatu in shiga aikin 'yan sanda. Abin da ya hana ni shiga tun farko saboda wannan yanayin stress gaskiya bai burge ni ba, amma yanzu gaskiya abin ya ƙara shiga raina sosai, insha Allah zan ji wani.
Injiniya Muhammad Kiyar Sandabe da ke sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya na cewa wannan mataki na rundunar 'yan sandan Najeriya zai bude kofofi ga mata musamman daga sashen arewacin kasar.
Matakin da hukumar 'yan sanda suka dauka ba karamin taimakawa zai yi ba, musamman ba ma mata kawai ba, har iyayensu mazajen ma yanzu za su samu sakewa a barin yaransu mata su je aikin ɗan sanda. Idan ka duba kwanakin baya, wannan ɗaliban nan na law wanda ta je makarantar law school a Lagos, a wajen graduation aka ce ba za a bar ta ba domin ta daura wannan dan kwalin nan. To, kaga suka dauka ka ƙara zuwa kotu, daga baya kotu ya ya ce suna iya saka wannan dan kwalin nan. Wannan a Najeriya ne kawai muke wannan sa'in sadin nan. Mutanen India da ƴan Sikh masu addinin Sikh kaga suna sa wannan rawanin nan. Ko police ko police ne a Ingila, gashi police ne na Ingila, ko sojan Ingila ne. In dai shi dan Sikh ne kaga yana iya daura rawanin sa. Da haka rawanin sa zai tafi. Yanzu mazajen mu ma za su fi sakewa su tura yaran su mata su yi aikin police.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoton. Biyo bayan yin watsi da kudirin da zai ba mata damar samun kashi 35 cikin 100 na kujerun siyasa da 'yan majalisar dokokin Najeriya suka yi a makon nan, mata na ci gaba da bayyana rashin jin dadinsu. Ita ma uwar gidan shugaban Najeriya, Hajiya Aisha Buhari, ta tofa albarkacin bakinta. A wata takardar bayani da ta tura wa manema labarai ta yanar gizo, Hajiya Aisha Buhari ta bayyana matakin a matsayin rashin adalci daga bangaren 'yan majalisun kasar. To sai dai kwararru a fannin siyasa na cewa abinda mata ke nema ba haka demokradiyya ta gada ba, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta aiko mana.
Shawarar da Majalisar Dokokin Najeriya ta zartas akan sha'anin takarar mata a kundin tsarin mulki da ta yi wa gyaran fuska ta ci gaba da samun Allah wadai daga masu ruwa da tsaki a Najeriya, a ciki har da uwar gidan shugaban kasa Hajiya Aisha Buhari. A wata takardar bayani, Aisha ta ce 'yan majalisar dokoki ba su yi amfani da dattaku wajen fuskantar koke-koken mata ba. Ta ce matakin bai yi wa mata daɗi ba. Hasali ma ganin yadda ita da matar mataimakin shugaban kasa Dolapo Ocibajo suka nuna goyon bayan su ga dokar, ya kamata 'yan majalisa su dube su da idan rahama su amince da dokar. Ita ma tsohuwar ministar ma'aikatar mata Aisha Ismail ta bayyana ra'ayinta a game da wannan batun, inda ta ce za a haɗu a dandalin zabe.
Ai za su zo su same mu a bakin fama, kuma a da sun dan rarraba kanmu su ce matasa daban mata daban. Ai yanzu da mu da ƴaƴanmu da ƙwanmu da kwarkwatarmu za mu haɗu da su a fili, shine lokacin da aka zo zabe. Kowannen su zai zo kuma su zauna su rubuta shi a rubuce, ba za su dawo ba. Inde har abinda za su yi wa Najeriya kenan su mai da mu irin su South Sudan ko su mai da mu irin su Somalia, ba za su dawo ba.
A lokacin da take nata nazarin, ƴar gwagwarmayar ƙwatowa mata ƴanci Maryam Mamman Nasir ta yi tsokaci kamar haka.
Muna fatan mazan Najeriya kuma ba za ku ci a'a mun yi rashin mutunci ba, kun yi mana rashin mutunci mu ma kuma za mu rama. Ba za mu bar wannan abin ya tafi haka ba. Tunda mu dai mu ne muke fitowa muke yin zabe, ko kuma mun ce a bamu dama mu ma mu taka tamu rawar a zabe mu, an ce ba za a bamu ba, to za mu dauka kwaran mataki akai. Za mu shiga lungu-lungu sako-sako, za mu hada kanmu kungiyoyin mata a kasar nan, za kuma mu dauki mataki akai insha Allah.
To sai dai masanin harkokin siyasar kasa da kasa kuma malami a Jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya yi nazari cewa
kasashen ma suka kawo mana demokradiyyan nan da muke yi, Ingila, Amurka da Faransa da Jamus da ina ne, a cikin dokokinsu na demokradiyya ba su yi wannan bambance-bambancen ba. Kuma da ba su yi wannan bambance-bambancen ba, mata ba su rasa damar da suka mulki wannan kasashen ko kuma suka rike makaman da ya kamata. A Ingila mun yi Margaret Thatcher, ba dan an yi wata doka na kariya ta zaman shugaban kasa ba, ta kuma dade tana yi, kuma ta muntsaka Ingila yanda ya kamata har yanzu ana jin ruhinta. Angela Merkel da ta gama yanzu kusan shekara 16 tana mulki, ba dan an yi wasu dokoki na kariya dan su mace ta fito ta zama shugaban kasa. Indira Gandhi da ta yi nata, Benazir Bhutto da ta yi nata, matar da take Argentina dinnan wacce ta yi shugaban kasa ta zo tana mataimakin shugaban kasa kamar yadda Putin ya tana mutsaka kasar a yanda ta ga dama, ba dan an yi wasu muhimman kariya dagewa suka yi yanda mazan da suka iya samun wannan nasarar su ma suka samu irin wannan damar suka yi wannan mulkin kuma suka mutsaka kasar su.
Mata sun fito sun yi dafifi a kofar majalisar, inda suka nemi a sake duba dokokin a gyara su, domin matan Najeriya na fitowa kwansu da kwarkwatan su a lokutan zabe domin kada ƙuri'a, amma ba su cika samun manyan mukamai ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Madina Dauda. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku a daidai wannan lokacin. Yau shirin a dawo lafiya zai duba batun karin kudin mota ne da aka yi a kasar Ghana da ya zo da cece kuce da dama. Wata kungiyar masu sufuri ta Ghana Road Transport Coordinating Council GRTCC a takaice ta ce karin kashi 15 cikin 100 akan kudin mota ba zai canza ba. A ranar Litinin 21 ga watan Fabrairu ne kungiyar ta sanar da karin kashi 15 a cikin 100 akan kudin mota wanda ya fara aiki a ranar 26 ga watan Fabrairu bayan tattaunawa da ma'aikatanta. Sabon karin kudin motar da ya zo ne da korafe-korafe da dama daga jama'a wanda tuni suke nuna damuwarsu akan kuncin rayuwa sakamakon taɓarɓarewar tattalin arziki a ƙasar. Wannan karin kudin motar da zai shafi motocin tasi da bus-bus na Hayes da aka fi sani da turo-turo a Ghana da ma motoci masu zuwa wurare mai nisa. Sai dai direbobin sun koka ne akan karin farashin man fetur da aka samu a ƙasar da ma wasu matsalolin tattalin arziki da ƙasar ke fama da ita wanda su ne suka tilasta wannan karin. Su ma direbobin adede ta sahu sun yi nasu karin kuɗin mota lamarin da ya janyo kace na ce a birnin Kumasi. Ga wakilin mu Hamza Adam da rahoto akan haka.
Direbobin adede ta sahu a birnin Kumasi a ƙasar Ghana sun shiga cikin jerin masu harkar safa a ƙasar da suka ƙara kuɗin haya, abinda ya sanya waɗanda hannayensu ba su kai baya ba cikin halin damuwa. Wasu na cewa ƙarin kuɗin ya wuce kima.
Manyan gari, manyan ƙasa, gwamnati ya tausaya mu talakawa. Yanzu nan ga muka fito daga nan bakin nan zuwa nan Johnson, an aike mu 2CD. To yanzu kuma abinda zai kuma kai mu zuwa gari ko nan su kuma za mu biya ba. Dan shi muna roƙon gwamnati da manyan ƙasa don Allah mu talakawa ne su tausaya muna. Muna cikin hali na kakani gari, mun gane ba haka muka san gane ba.
Tsarin da aka yi bai muna ba, don yanzu muka shiga sawaban muka dogo za mu sauka ne, shi suka bai mu kudin sawaba. Tirisiri suke karban, ku kuma gaskiya tirisiri ne ya yi muna yawa. Ranan ma ni na ce ma wani ya kaben tirisiri na bashi da Allah. Muna roƙon gwamnati ya shiga ciki ya muna magana don ba mu yabi ya karfin mu gaskiya.
Lamari na batun adaidaita, roƙo muke yi, sun zo sun fabe mu amma kuma suna muna balla. Domin ka duba adaidaita mata mu muka rika adaidaita ya zama domin lokacin da yazo ba yanda babu ga baya ba sun kashe mu yayi kaza muka bar aka fanci ko plane ma na asari shi yasa ko da daidaita bai da kofa ko seat belt ma mu mun shiga saboda yana kai kan lungun da kake so amma yanzu inda daidaita take kai mun nan kusan kaman yana muna banna domin mu iyaye muke zuwa gari mu je mu yi fama mu zo mu nemi abin da yara da su ci amma duk abin da za mu samu fa shi zama cikin kudin lori in ka duba kari bambancin tsakanin su da gwamnati 50% ya kara daidaita bai kai daidaita kai 2CD ba su yi hakuri saboda Allah in ka duba trotro da muka guje trotro muka zo muka kama daidaita trotro 130 pesos that was binga kenan kun gane ko jama'a bai kai 150 pesos ba amma daidaita na karban mu 2CD misalin da zan yi mutane daidaita su duba su muna ragowa in dai ba su son mu guje su domin daidaita yazo ya sabe mu yara matasa yanzu duk abin da suke yi na banna duka sun bari sun kama daidaita amma kuma za mu yi ra'ayin da ya hana su banna kuma mu da su tucar da mu kuma ba zai kawo mu alheri ba in ka je Roman Hill da ka a promise shan ka kai Odum Junction ka shiga a wuma su sannan ka je a promise fita wannan wuri ka duba trafficking da suke wurin zuwa a Afrun Kwanta ka zo ya sunan Shahunaga Junction ka zo Tech ka zo Odum Junction ba karamin tafiya bane tirisin suke karba amma da gwamnati ya kara 5% 50% inga 15% 5000 suka kara that was 50 pesos na suka kara kan tirisin ya zama tirisin 50 pesos duba dogon hanyar nan in ka fito a babu nan ga in ba don kiwuya da rayuwa da yanzu lafiya bai ishe mu muke shiga lori ba kai kai tafiya fita a babu number 2 zuwa gari ba wani tafiya bane ka bi hanyar jirgi amma mu dukan nan yanzu rashin lafiya da kiwuya ya shigo jikin mu muna taimaka ma yaran mu matasa don su ma su samu abin da za su ci shi yazo kamar mun suna taushe mu haƙi mu don Allah don Annabi Christ ba daidaita yayi yawa in dai ba suna son mu bar shiga mu koma ma turo su rasa aikin hannun su ba su duba su muna ragowa domin tusirin nan ya muna yawa
kungiyar direbobin adaidaita sauku da adadin mambobin ta zarta 2000 a birnin sun ce adaidaita na talakawa ne amma karin kuɗin mai da wasu kananan kaya a sanadiyar matakin da sun ka dauka
malam Nuruddin shine shugaban kungiyar
mai ya samu karin kuɗin adaidaita saboda ba mu samu kai sai zumu ba mu samu shi sam kudin duka na shiga cikin petrol kuma ga passin mu kuma ya je haka adire ta ne talakawa ne su yi hakuri wanda bai da shi ya complain driver driver ya kai shi mun saba yin wannan sai muna roƙon su su yi hakuri su bar mu yi aiki tare yafi da mu damu mu masu ba mu yi mu doke su suna aje mu kuma ba mu yi aiki sai hakuri muke ba su su bar mu aiki tare ya su muka kai su mu kawo su
an kwashi fiye da watanni biyu ana zama a teburin shawarwari tsakanin gwamnati tare da kungiyoyin safa ta kasar domin cimma matsaya kan karin kuɗin haya yo bayan kasar ta fuskanci tashin farashin kayayyaki cike har da makamashin man fetur kungiyoyin direbobi a kasar sun yi barazanar kara kashi 40 bisa 100 kuɗin safa amma daga bisani sun sauka zuwa kashi 15 bayan gwamnati ta soma baki
Honorable Ali Suraj shugaban sashin gudanarwa ta musamman a fadar mataimakin shugaban kasa
iyaye mu shi su yi hakuri domin a daidaitan nan su ma suna sai mai ne abin da yasa nace su ma suna sai mai ne kaga yaran mu noke aikin a daidaitan jiyoyin mu noke aikin a daidaitan in ya sai mai ya kamata ya samu at least kudin mai da kadan da zai kawo gida wani a daidaitan yake duba mai shi da baban shi ya duba matan shi da yaran shi da kuma duba makwabta wani a daidaitan da shi yake rufa ma kan shi asiri amma ina fatan zuwa gaba manya muna nan muna shige shirye ana dan tattaunawa yanda za a yi lamari ya tafi kuma da fatan in Allah ya yarda lamari zai tafi yanda ake so
Hamza Adamu Kumasi Ghana
to madalla a gaida Hamza Adamu da wannan rahoton anan ne kuma zamu da tsaya a wannan shiri sai kuma sabon mako in Allah ya kai mu za ku je mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman shi wakilin namu na Kumasi Hamza Adamu da ma injiniyan mu Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin Baba Yakub makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
Madalla a gaida Baba Yakubu Makeri har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 10:26 yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice
Kasar Ukraine ta ce sojojin Russia suna lugudan wuta kan hanyoyin da aka amince da su na ficewa daga Mariupol da kuma birnin kansa Lamarin da ya karaya jeje na tsagaita buɗe wuta da ta fara aiki da karfe 7 na safe a gogon UTC. Kakakin ma'aikatar tsaron Rasha, Igor Konashevko, ya ce yau 5 ga watan Maris daga karfe 10 na safe a gogon Moscow, bangaren Rasha ya ayyana tsagaita buɗe wuta tare da buɗe hanyoyin jin kai don ba da dama ga farar hula su ban Mariupol da Volnovakha. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin kunar bakin wake da aka kai a masallacin ƴan Shi'a a arewa maso yammacin ƙasar Pakistan ya ƙaru zuwa 62 cikin dare, yayin da ƴan sanda suka faɗa a yau Asabar cewa suna ƙoƙarin gano ɗan kunar bakin waken daga wasu sawun ƙafa biyu da aka gano a wurin. ƴan sanda sun fitar da faifan bidiyo na CCTV na harin jiya Juma'a da ke nuna wani mutum sanye da kayan gargajiya na shalwar kamis yana harbin ƴan sanda biyu yayin da yake ƙoƙarin shiga cikin masallacin da ke yankin Kocha Risaldar a Peshawar. Yayin da shugaban Amurka Joe Biden ke taka muhimmiyar rawa wajen haɗa kan ƙasashen yammacin duniya don yin Allah wadai da mamayar da Moscow ta yi wa Ukraine, gwamnatinsa tana fuskantar wahala wajen gina haɗin kan ƙasashen duniya a ƙasashen Indo-Pacific don ware shugaban Russia Vladimir Putin. Wasu maza biyan asalin kasar China na daga cikin 'yan gudun hijira miliyan 1 da suka tsere daga Ukraine zuwa kasashe makwabta a wannan makon bayan da Rasha ta kaddamar da farmaki a ranar 24 ga watan Fabrairu. BOA ta ba da labarin tafiye-tafiyen Ibrahim Ablis ɗan Uyghur da Irsin Irkunuli ɗan Kazakh.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Hailu Haili wanda ya haɗa shirin da injiniyanmu na yau Mr. Nick, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.